Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari Auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan hantsin ga kuma labaran mai karantawa Murtala Faruk Sanyinna. Dubun dubatar jama'a ne suka bazu a titunan birnin Baghdad jiya Asabar domin jimamin mutuwar babban jami'in sojin Iran da wasu shugabannin sojin kasar Iraki waɗanda suka rasa rayukansu a harin da kasar Amurka ta kai ta sama, lamarin da ya ƙara zafafa tankin rikici a yankin gabas ta tsakiya. Prime Minister Iraki Adel Abdul Mahdi ya shiga cikin masu macin a wani taron jana'iza waɗanda akasarin su suke rera waƙoƙin nuna tsana ga Amurka. Daga cikin masu macin makokin akwai mazaje masu yawa sanye da baƙaƙen tufafin soji da ke matuƙar biyayya ga General Qasim Soleimani, shugaban zaratan sojin juyin juya hali na Iran wanda ya rasa ransa a harin da aka kai a filin jirgin saman Baghdad a ranar Juma'a. Bayan da aka isa da gawar Soleimani a gundumar Khuzestan ta kasar Iran a jiya Asabar, za a ɗauke ta ne zuwa birnin Mashhad mai daraja ga 'yan Shia a Iran a yau Lahadi. Kana wuce zuwa Tehran daga bisani a yi jana'izarsa a garin Sana'ihuwa na Kerman a ranar Talata. A halin da ake ciki kuma, fadar shugaban Amurka ta White House a jiya Asabar ta sanar da majalisar dokoki a hukumance dangane da harin jirgin sama maras matuki a cewar wasu jami'an majalisar biyu. A ƙarƙashin dokar ƙarfin ikon yaƙi, akwai buƙatar sanar da majalisa cikin sa'o'i 48 da baiwa sojojin Amurka umarnin aiwatar da lamarin da kan iya haifar da yaƙi. Jami'an sun ce an aike da wasiƙar saƙon wanda take cikin sirri zuwa ga majalisar, kuma saƙon zai yi bayanin dalili da kuma hujjojin gwamnatin Trump na kai harin akan Soleimani da bayanan sirrin da suka haifar da ɗaukar matakin da kuma hasashen matakin shigar soji a lamarin. Babu tabbacin ko za a bayyana bayanin wasiƙar ga jama'a. 'Yan majalisa da dama na jam'iyyar Democrats sun soki lamirin kai harin, suna cewa shugaba Trump ya ƙi shaidawa majalisar tun kafin lokacin kai harin ko kuma ya nemi amincewarta da kai harin. To sai dai White House bata amsa buƙatun manema labarai ba na yin sharhi ko kuma mai da martani a kan lamarin. Wani sabon general ya bayyana da zai shugabanci zaratan sojojin juyin juya hali na Iran da kuma zai kula da ayyukan Tehran a gabas ta tsakiya a daidai sa'ar da Jamhuriyar Musulunci ta Iran ta yi barazanar ramuwar gayya mai zafi akan kisan Qasim Soleimani. Rundunar ta zaratan sojin da ake kira dakarun Quds, sashi ne na sojin musamman na juyin juya hali mai ƙarfin dakaru 125 da suke karɓar umarni kawai daga shugaban addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dakarun su ne ke kula da shirin ƙera makaman ƙare dangi na Iran, kuma dakarun su na ruwa su ne ke bibiya tare da sanya ido akan sojin ruwan Amurka a gabar tekun Fasha. Tamkar dai wanda ya gada Ismail Ghani ya fuskanci yakin Iran da Iraki da ya kashe dubban mutane a shekarun 1980 kana daga bisani ya shiga sabuwar rundunar ta Quds. Masu lura da al'amura na ganin Ghani mai shekaru 62 ya riƙe da samun babban matsayi da kuma ƙarfi a rundunar, kuma ana ganin ɗaya daga cikin manyan ayyukansa na farko shine shugabantar mai da martanin ramuwar gayya da Iran ta ƙuduri aniyar yi akan harin sama da Amurka ta kai da ya kashe da daɗin abokinsa Soleimani. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka, Washington DC. wani uba da ɗansa da suka kwana biyu suna fama da harsunan wuta sun kasance na baya-bayanan da suka hallaka a gobarar daji mafi muni a tarihin Australia yayin da barnar take ci gaba da faɗaɗa a cikin akalla jihohi uku a jihar Sabar sakamakon iska mai ƙarfi da kuma tsananin zafi yawan waɗanda suka hallaka a gobarar a yanzu ya ƙaru zuwa mutum 23 Prime Minister Scott Morrison ya faɗa bayan kiran 'yan kwana-kwana kusan 3,000 da su yi ƙoƙarin magance yaduwar gobarar da ake hasashen za ta ƙara harzuka a duk tsawon ƙarshen mako hukumomi sun gano Dick Lang mai shekaru 78 da ɗansa Clayton mai shekaru 43 bayan da aka sami gawarwakinsu a kan wani titi a tsibirin Kangaroo Amurka ta ayyana Asaib Ahlul Al-Haq a zaman kungiyar 'yan ta'adda tana mai cewa mayakan kungiyar da suke a Iraki sashe ne na Iran ma'aikatar harkokin wajen Amurka a ranar Juma'a ta ce kuma tana kakaba takunkumi ga shugabanni biyu na kungiyar
kenan kuka saurara to madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali amma bari ku fara da jin maimaitin shirin na kasa ba kasawa ba tukuna
na kasa
na kasa
na kasa
ba kasawa ba
Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ni Sulaiman Muni Barma zan gabatar daga nan sashen Hausa na muryar Amurka Shirin na yau dake matsayin na farko a wannan shekara ta 2020 zai ci gaba ne da baku hirar da wakiliyar sashen Hausa Adamu Garam Tamar Abali ta yi da wani wanzamin zamani Abdullahi Mutare Adam wanne ya kawar da dukkan wani tunani a game da tawayar da Allah ya jarabce shi da ita domin shiga fafatawar neman na kai a makon jiya mun tsaya ne inda Arkeli ke amsa wata tambayar da Tamar ta yi masa dangane da yadda aka yi ya hada sana'ar sa ta aski da kasuwancin kasa da kasa saboda haka daga nan zamu dora
kai maganar kana zuwa gane kenan ba askin kade kake ba kana hada da kasuwa kamar saide-saiden kaya
yaggwara ina hada da saide-saiden kaya kayan samari haka na jiki nake zuwa ina kawowa ina sayarwa
da ka bude wannan shagon kamar kana da kayayyaki komi da komi ne ka saka a ciki
eh wannan shagon babbar da zan bude bun ma tsaya ba na wani wasa sai da na san na tabbatar da komi na tandozu na kirki ma tandozu a lokacin nan da na bude shagona tandozu bin rasa kamar guda 17 haka tandozu na kirki masu tsada manya wanda har yanzu su ne ma nake aiki da su eh da kujeru komi ne da na san na hada mata kunne yake skin
Arkeli ya bada gudunmuwar shiga matasa wanda ba su da aikin yi ta hanyar koya musu sana'ar aski
akwai yaron da shi ma ya dan taso yana san abin sai ya fara bina muke tayi ana ce mishi murtala mamman bido shine ya fara cewa gashi yana so yake bina wani lokaci in zan tayi ma wurin yin aski je in ce zo mu tayi sai ya goyi ni a bilo sai mu je in muka je sai in yi aski bai san ma kudin da yake so shi ma dai koya har ya riga ni bude shago yanzu haka akwai yara da nake koya ma wannan yaron da kika ga na aika shi ma A11 ne da aka sake lakwal sai ya taro ni ya ce mun wani dan Allah dan annabi wannan ba kansa za mu shiga kuma binne sana'a komi binne komi zaman banzan wannan ya ishe ni sai gwanda yake ya ce mun zai zo ka a koma lakwal ya riga ya koya aiki a gidana ce mai afadi problem yanzu dai wannan dan lokacin alhamdulillahi kuma ni yanda nake koya ma yaro babu wani abu a kaina yanda na dauki dan uwana ko dana na ciki na haka yaran da suke gaba na ko kane na ni haka nake tafiya da su in naga irar ta nake wani kai irar tsakani da Allah nake koya ma abu wanda ni na san Allah ne zai biya ni eh wannan
ba kudi ba suke ba
nan ba su ba ni komi kuma nayi saki yara wajen guda hudu a shikina banda murtala da na jami'a duka na koya ma yara a yanzu haka akwai yara guda biyu wanda suke tare da ni na saki yara banda murtala na saki yara hudu eh akwai su ma sun bude duka shagunan su suna sana'a kuma su ma irin tawo da askin kuma alhamdulillah duk inda suka gani suna respecti na dan gudan da yake nan makwabci ne ma kullun disahiya ya duke ni tamkar baban shi wan shi yana zawa sosai yana gaida ni akwai muna mutunci kwarai da su duka yaran
ba sai lalle a shago ba arkeli na zuwa har gidan mutun he masa aski
tunda ina da abun hawa cikin abun hawa na ma ina da komi da komi a hadin aski ina da abun ruhawa tandozu da regulator da komi a ashe daga an yi kira na sai in ta da abun hawa na inje da wannan abubuwan in yi filasan su da kai da iyallan kasurtu mutanen mu wannan bugajen nan da laraba nan su da ma yawanci gida ake zuwa ana musu to kuma akwai wasu manyan mutanen wanda amma in suka muka ga suna zawa ma wurin mu muka ce musu a mu bari su bari mu rika zuwa gida to bisu su kama a tsare suke sun yi su su ma su zo dai su shiga layi binne man cewa da yawa suna nan dan akwai wani konzon da an ya zo ma wurin namu shi hadda tsaro ko ran tsaron yake nashi kuma he zauna kuma konzon ne gaba daya ma in ya zo sai ya ce ma soja su tahi su sai ya zauna in muka ce taso a mai ne ce a kawai abu ne kawai layi zai yi
kamar wani irin amfani ka samu a cikin wannan aiki naka na aski
gaskiya ni amfanin da na samu gaskiya suna da dama alhamdulillah tunda nayi moto nayi army na sai mota da aski a kuke dai an yi abubuwa da dama wanda komi da komi na wanda dai mutum zai yi a du'a rayuwa gaskiya nayi
saka ga wasu irin wannan nakasa an ta same su su shikenan gani suke kawai rayuwa ta tsaya anan sai dai su je ko su rungumi bara ko kuma
wanda yake ganin nakasa wani mutuwa ce ko wani abu a cikin shi wannan mutuwa zuciya ce kuma saboda a rayuwa akwai wanda basu kai mu ba ma wanda basu kai mu ba ma sun tada sun kama jikin su sun tahi suna buda tunda diyawa ni na ga wanda basu kai ni ba suna buda hankalin su kwance in na kalle su ina jin dadi kenan ina jin akwai wani lokaci ba bin man cewa jimira filbiyan muna tsaye ina tsaye cikin shagona wani katu mutun gashi nan sai ya shigo cikin shago yace bara yake nema sai mutane kowa ya kalle shi ya dariya sai na ajiye tandozu na fasa aski sai na zo dingis ina gurgunci sai na zo gaban shi nace ka ganni dai ko nace kalle ni gurgu ne amma ji sana'a niki zuciya ta bata mutu ba na ce sana'a nake kai ka na kasar da zuciyarka kai da kato da kai na ce amshi na bashi sadaka na ce gata da Allah ka shika ne musana na ce ka leka ka ga mu ma mun zagi mai muna yi kuma bara kaskanci ne ka je bara aka amma wani kallo ko ni da nake na kashashe sai in musu wani kallo kuma ina jan hankalin gwamnati dan Allah dan Annabi kamar yanda busu san baro wannan kungiyoyi da suke taimaka ma na kasasu to dan Allah dan Annabi ina jan hankalin gwamnati ta bi sau da kaha a rika ba na kasasu ayi tsari a tsara abu yake kyau yanda in aka kawo taimako wannan nan na kashashe aka kawo shi kawo na kashashe ya samu kayan shake shi ne
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger
to masu sauraro daga Damagaram zamu leka birnin Yamai inda wasu kungiyoyin bunƙasa ilimi wato ASO FPT suka fara bayyana damuwa akan maganar mutunta ƴancin nakasassu a fannin ilimi anan waɗannan kungiyoyi na son yi wa shugabannin nakasassu rakiya dan ganin hukumomin ilimi sun gaggauta kaddamar da shirin hada yara masu bukata ta musamman cikin azuzuwa guda da sauran yara masu cikakkiyar lafiya a makarantu mallakar gwamnatin jamhuriyar Niger wato education inclusive da nufin kawo ƙarshen wariyar da yara na ƙasa suke fuskanta a wannan ƙasa duk da cewa tana cikin waɗanda suka rattaba hannu akan yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya kan batun ƴancin na ƙasa su wannan yasa aka yi wata tantaunawar musamman tsakanin hukumomi da mambobin ASO FPT da jagororin hadakar kungiyoyin na ƙasa su Federation des Personnes Handicapées a ranar 31 ga watan Disamba da ya shige kamar yadda Bizo Musa na ASO FPT yake karin haske akai
kun san yau muna cikin Niger ta sa hannu bisa kundi na ƙasar mu na kanshi da kuma hali na kasashen waje wanda an ce za a ba duka ɗan ƙasa komi matsayin shi a bashi ƴancin shi na makaranta to wannan kuma alhali mu ala mu gani har yanzu akwai kuskure da suke dawo wanda yake da rauni haka ana take musu wannan haki ba abubuwa da yawa ya kamata wanda su samu a kula da shi diska da wannan makaranta ba za su samu shi ba yau in dauka ko in ba ku misali kawai zuwa wurin shiga aji yau ya kamata a ce kasan mu ta yi irin wannan mahayi wanda in masu rawani suka kwagura mu da su gura gura sarwa su a ce za su shiga a cikin ajin su ba cikin sun samu wata matsala ba to yau ka kodi inda ajiko musu kuri da yawa wannan akwai wannan matsala ka ba a takaice ne ba da wannan misali to biskar wannan ne musu tattauna saboda su wannan wanda sun ka zo kadar kadar nan ne sai da kuma duk wanda mun ka gayyato su sa a cikin aikin su ne yau da gobe bai matakan da kamata su doka saboda wannan masu rawani su samu a cikin musakin su na su masu zan yanda yancin su na kasashen waje suka ba su kundi na kasashen waje na kasan saboda makaranta su samu su shige ta ba cikin wani an maida su wani ba haka
to masauraro nan zamu ja birki a shirin na yau sai dai kafin mu rufe muna yi wa daukacin na kasasu barka da sabuwar shekara ta 2020 fatan alheri a gare ku gaba daya yanzu kam a madadin bakin mu na wannan jikon Abdullahi Mutare Adam mai askin zamani da Bizo Musa mai fafutukar kare hakkin yara a fannin ilimi a jamhuriyar Niger da wakilin sashen Hausa Adama Garam Tamar Abari ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku mu ne lafiya
yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali
ya Allah na roka Allah ni kai ne na roka baro ki ka san ka baiwa ku jama tambaya nike da ku jama tambaya nike da
to ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata saboda a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari
abin da kamata gwamnati ta juya hankalinta akai shine ba mutane ayyukan yi sana'o'i su inganta
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da ganin wannan shekara ta 2020 da fatar an shekara lafiya jama'a da dama sukan shiga sabon shekara da gurin yin wani abin fito mu gani da nufin samun sauyi a rayuwa ko dai abin da ya shafe su kai tsaye ko kuma wani abin da suke dauka da muhimmanci a wannan shirin domin iyali da ya kasance da farko a shekara ta 2020 yau Alhamis 2 ga watan Janairu shirin domin iyali ya nemi sanin abin da yafi tsonewa al'umma ido da kuma inda suke buƙatar ganin gwamnatocin su sun ba da ƙarfi bana mun kuma nemi jin ta bakin al'umma a ƙasashen Najeriya, Niger, Ghana da Kamaru ga abin da ƴan Najeriya da Mahmud Ibrahim Kuriye hire da su suke gani idan an yi zai inganta rayuwar iyali da ci gaban kasa
sunana Bashir Muhammad ya kasai to alhamdulillah abin da ya kamata gwamnati duba ta juya hankalinta akai shine nema ba mutane ayyukan yi ba wai aikin gwamnati kawai ba a'a sana'o'i su inganta dukkanin guraren da mutane suke a neman abinci a inganta su domin yin haka shine zai ba mutane dama su samu nutsuwa kuma su dama su dinga rike iyalin su su ciyar da su da makaranta da asibitin su da duk mu'amalolin da suka dace matakar magidanta masu sana'a za su fita su je ba su samu ba to su babu gidan babu babu inda za a samu daidaito a cikin al'amari saboda haka gwamnati ta taimaka ta bada fifiko ta gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha ta taimaka a fadada duk mutane masu ayyukan yi kowa ta fi aikinsa kuma an haita fuskin ikon Allah a samu abin da za a yi to wayannan abubuwa ba za su hawo ba ne sai gwamnati ta kalli wannan fanni ta taimaka a kansa da fan ayyukan iri an faddada su sannan mutane za su samu rama da za a yi a samar da yanayi matukar ka samar da yanayin yin abin kowa zai yi cikin sauki ba wani abu da zai damu wani abu ba wani tashin hankali da za a samu duk wasu matsalolin da suke faruwa a rashin aikin yi ne da talauci mutum ya fita bai samu ba kuma shi ba wani karfi gare shi ba dama ya shiga tagayyara shi ma iyalan sai shiga cikin tagayyara to amma matakan gwamnati samar da yanayi in Allah ya yarda mutane kowa zai inganta kuma za a samu nutsuwa kuma da zaman lafiya insha Allah muna roƙo ga Allah gwamnati ta taimaka da wannan yanayi a kallon wannan al'amari a bashi fifiko
sunana Amina Umar Hussein abinda ni a ra'ayina nake ganin ya kamata gwamnati ta maida hankalinta akai a wannan shekara ta 2020 shine tsaro saboda idan ka duba zaka ga iyali abin da ya fara lalacewa a kasar mu gaba daya shine tsaro. Idan gwamnati ta zo ta samar da tsaron nan, ta yadda iyali tun daga cikin gida zuwa unguwa, zuwa layi, zuwa kan karamar hukuma, a shigo da mutane cikin harkar tsaro, to za a samu zaman lafiya, arziki zai bunƙasa. Saboda wannan tsaron shine yake jawo muke koma baya a fannin ilimi, shine yake ja baya muke koma a fannin zamantakewa, shine yake kawo koma baya a ita kanta ayyuka na gwamnati. Domin in babu tsaro babu abin da zai faru. Gwamnati ta fito ta sa hannu, tsaron nan ya koma hannun mutane tare da sa ido a gwamnati, to abubuwa za su ci gaba. Saboda idan ka lura gaba ɗayan mu mun sauka daga kan dukkanin wani abu da aka san mu, wanda ya kama na addinin mu, na al'adar mu, na zamantakewar mu. Saboda babu yadda, babu aminci, babu tsaro a tsakanin mu. Kuma in dai babu tsaro, da wane bai san wane ba, wane bai san waye ya shigo ba, wane bai san waye ya fita a unguwar shi ba, wane bai san waye zai cuce shi ba, waye zai san zai shigo masa da wani abu. Duk wannan abin da suka shafe mu na shaye-shaye, na rashin tattalin arziki, na rashin kula da ilimi, na rashin kula da tattalin kayan gwamnati, duk ba wani abu bane ya ja su illa rashin tsaro. So gwamnati ta bada tsaro ga mutane, ma'ana ya dawo hannun mutane, ita kuma gwamnati ta zama ita ce mai sa ido. Allah, ina ga in gwamnati ta mai da hankali akan wannan abin zai ci gaba. Zaka ga arewacin Najeriya bai lalace kwata-kwata yanda ake tunani ba, sai da tsaro ya zama ya tabarbare. Wannan shine ra'ayina.
Wakilin ma kasar Kamaru kuma Muhammad Awal Garba ya nemi jin abin da ake nema gwamnati ta mai da hankali akai na inganta rayuwar iyali a kasar Kamaru.
To ni gaskiya shawaran da zan bayar wa gwamnati ta rinka tuna da mata, saboda a gaskiya duk abin da ake mata suna kokari, suna ba da ƙarfi da ƙarfe a cikin duk abin da za yi a cikin ƙasar Kamaru, amma wani bangaren ana manta da su. A rinka tuna da mata, kuma ana taimaka musu wurin ɗaukar su aiki, wurin da abubuwa wanda zai taimaka musu ci gaba, domin da wannan suke samun ƙarfi wanda za su iya su taimakawa ƙasa, su sa kuma ƙasa ta ci gaba. Amma abubuwa da yawa na nan da gwamnatin ƙasar nan take manta da mu mata, kamar da na san mu da kokari, mu ci gaba da kokari kan mu rinka ja da baya, mu rinka hada kai kamar da muka saba yi, muna hada kai, muna abubuwa wanda zai taimaka mana. Dama mu mata na san mu da kokari. A gaskiya ina dada ba mu ba wa sauran mata shawara wanda ba su gane ba, su ma su yi kokari su rinka fitowa, muna hada kai, muna abubuwa wanda zai taimaka mana a cikin kasashen mu gabaki daya, kuma zai ba mu karfi wanda za mu kanmu za mu samu ci gaba. Shanin bangaren ilimi a yanzu mata suna kokarin kansu, yaran mu ina gani sun yi kokari. Mu ma dai to da mun yi namu kokarin din, amma a sha'anin siyasa gaskiya musamman ma mu ma dai ba a cika ba mu namu kaso ba a sha'anin siyasa. She kai, amma in an zo ba a cika ba mu wani kokari ba, ko a samu a ba mu wani abu wanda za a ga kokarin da muka yi a ce a mu ma bari a dafa mana baya. A gaskiya wannan kam ni kan bana nan a bayan gwamnatin kasan Kamaru da irin wannan abubuwan da take yi na mai da mu mata a baya. Kuma a duk wani kokari da ake na sha'anin siyasa da kake gani, mata mu ne a gaba, mu ne masu aiki, mu ne masu hada mutane. Amma an tashi za a yi maganan kaso na saka mutane inda za su ci gaba, a sa mata a baya. To a gaskiya wannan abin yana kawo mana cikas kwarai da gaske, kuma ba ma jin daɗin wannan abin.
Dangane da jin daɗin al'umman ƙasar Kamaru da kuma makarantun yara a ƙasar Kamaru, mun daɗe muna wannan magana akai. Dangane kuma da bunƙasa arziki ma ga makiyaya da manoma ma, tuka kasan kan ruwa to kai dai talakoki gaba ɗaya mun dade muna wannan magana akan cewa akwai irin abubuwan da gwamnati ya cancanta su canja farkon abin da muke so gwamnati su fara yi tukuna shine su yi hanyoyi wato ana kasancewa kasan kamaru zaka je ka samu gojin da zaka iya ka sayi buhun jada a jaka uku amma kafin ka iso da shi zaka isa ka samu buhun jada ne aka yi maka jaka 30 amma dangane da mata akwai dan su ayyuka da da ake ce mata ba za su yi ba shi a ce shi maza kuma da gurin su ayyuka da ake ce maza ba za su yi ba shi mata to yanzu an so mu canja wannan salon a hankali cewa yanzu zaka samu mata zaka sami su suna aikin wuta wato kuran aikin wuta kogo suna aikin ruwa kogo suna aikin gini mun a daukan wannan kaman ci gaba ne na yancin mata wato a ba su daman samu aiki a ba su daman walwala da abin a wannan fannin kam gwamnatin kasar Kamaru tana kokari ɗan Kamaru gaba ɗaya ma suna kokari da kyar ake bambanta maka mace da namiji kaga a nan kasar Kamaru duk wannan babu da kai da mace duk kaga zamu shashe muku ku zauna a ƙasa a wulakanta ku gaba ɗaya a san ku busu ne gaba ɗaya a hada kuma ba wani wani ne wani wani irin incin din ne mata ba su da shi irin incin din ne mata ba su da shi
to shirin domin iyali zai ci gaba da bin diddigin waɗannan batutuwa da kuma waɗansu da suka tsonewa al'umma ido da nufin inganta rayuwar iyali a cikin wannan shekara ta 2020 nan kuma zamu da sa'aya a yau sai mako mai zuwa mu nufi kasashen Ghana da kuma Niger yanzu a madadin wakilanmu Mahmud Ibrahim Kori da Muhammad Awar Garba da suka bada gudunmawa a ganin nasarar wannan shirin da ya kasance na farko a wannan shekara sai kuma Chibahiro Dedone daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa ya kuma sa wannan shekara ta 2020 ta kasance mai amfani a gare mu duka da alheri
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke amma dadin bautan muke ji balle anti
bai gida
balle anti
madalla abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai kuma can da asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya
Africa kuke sauraro daga Yamai Anita da